Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim ka Almasi Garba ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 24 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa an shiga wani kace na ce a jamhuriyar Niger biyo bayan haramta wani gangami da aka shirya yi gobe na goyon bayan hambararren shugaba Muhammadu Bazoum da kuma bukatar sakinsa da mukarrabansa.
Muna alwarar da wannan bambanci da aka nuna muna, a ba wasu inci, a hana mu wasu inci, shi yasa ma za mu kai kara domin mu nuna ba mu amince da wannan mataki da aka dauka ba.
Sannan za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce wato tun bayan da aka janye tallafin mai, kudin shigar kasar ya karu, sai dai 'yan kasar na cewa a gani a kar.
Dai ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen daidaita al'amuran da suka taɓarɓare a Najeriya ba, musamman harkokin cimaka da zirga-zirga, to ba sai mu ce wannan ci gaba ne irin na mai haɗar rediyo.
Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma muna tafa da rahoto na musamman wanda Muhammadu Rabu ke gabatarwa wannan karan akan rawar da itace ke takawa wajen samar da makamashi. Muna kuma tafa da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Zahra Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Bayan da yarjejeniya tsagaita wuta ta kwanaki hudu da aka cimma wa tsakanin Isra'ila da Hamas ta fara aiki, Hamas ta saki rukunin farko na mutanen da ta garkuwa da su, kuma Isra'ila ta kyale manyan motocin da kwamman fetur da iskar gas shiga Gaza. Bayan kusan makonni bakwai da aka shafe ana yaƙi, an tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. Ga Isra'ilawa yana nufin dawowar mata da yara 50 daga cikin jimillar wasu 240 da aka yi garkuwa da su. An sako rukunin farko na mutane 13 da yammacin yau Juma'a. An ɗauke su zuwa kan iyakar Rafah, daga nan zuwa Isra'ila ta jirgin sama. An kai mutanen da aka yi garkuwa da su asibitoci daban-daban a Isra'ila, inda za su haɗu da iyalansu. Jami'in kula da lafiyar jama'a Dr. Hagai Levine ya ce wasu tsofaffi da aka yi garkuwa da su suna da matsalolin lafiya kamar ciwon shuga, sannan kuma yara ba su ga hasken rana ba cikin kusan makonni bakwai. A jiya Alhamis, manyan jami'ai da sojojin Ukraine sun ce Rasha, wacce ta kwashe makonni tana ruwan bama-bamai a gabashin birnin Avdiivka, yanzu tana tura dakaru da yawa ta wuraren yankin mai muhimmanci a gabashin Ukraine da aka yi wa raga-raga, kuma Rasha na tafka asara sosai. Alexander, mataimakin shugaban bataliyar sojojin Ukraine ta 47, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa filaye suna cike da gawarwaki. Wannan wata dabara ce makamanciyar wadda Rasha ta amfani da ita a Bakhmut, birnin da ta kwace daga baya. Tun a tsakiyar watan Oktoba, Rasha ta yi ta kokarin kwace karamin birnin daga Ukraine ba tare da samun nasara ba, in ji 'yan kasar Ukraine. Birnin na a kusa da fagen daga ne a tazarar kilomita 5 daga birnin Donetsk, babban birnin yankin da Rasha ke iko da shi, wato ɗaya daga cikin yankuna hudu da Moscow ta ce ta kwace daga Ukraine. Wata yarjejeniyar soji ta shekarar 2018, wacce aka yabawa a matsayin wani kokari mai cike da tarihi na rage zaman ɗarɗar tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, da alama ya zo ƙarshe a wannan makon bayan da ƙasashen biyu suka sanar da ɗaukar matakan ficewa daga yarjejeniyar. Sa'o'i bayan da Koriya ta Arewa ta yi nasarar harba wani tauraron ɗan adam na leƙen asirin soji a karon farko a ranar 30 da ta gabata, gwamnatin Koriya ta Kudu ta Yoon Suk-yeol ta sanar da dakatar da wani ɓangare na yarjejeniyar, wadda aka fi sani da Comprehensive Military Agreement ko CMA a taƙaice. A wani ɓangare na sanarwar, Koriya ta Kudu ta ce sojojinta za su koma sintirin jiragen sama na leƙen asiri da sa ido a kan yankunan kan iyakar ƙasashen. An dai haramta irin waɗannan ayyukan a ƙarƙashin yarjejeniyar ta CMA, wacce ta haɗa da shata wurin da ba a ayyukan soja, da kuma wurin da jiragen sama ba sa zuwa sannan kuma ta haramta ayyukan soji da yawa a kusa da kan iyakar. A martanin da Koriya ta Arewa ta mayar a jiya Alhamis ta sanar da cewa za ta dawo da dukkan matakin soji da ta dakatar a ƙarƙashin yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba, sannan ta yi alƙawarin girke ƙarin dakaru masu ƙarfi da kuma sabbin kayan aikin soji a yankin kan iyakar. 'Yan kasuwa sun rage farashin kayayyakinsu don jan hankalin masu siyayya zuwa shagunansu, abin da aka fi sani da Black Friday. Amma akwai damuwar 'yan kasuwar ba za su cimma burinsu ba sosai. Masu siyayya na fuskantar kalubale yayin da kudaden da suke dan tarawa ke yin ƙasa, kuma bashin da ke kan katin sayayyarsu na ƙaruwa. Duk da yake sun samu dan sauki daga hauhawar farashin kayayyaki, amma sauran kayayyaki da ayyuka da yawa kamar su nama da kudin haya har yanzu kudin sun haura fiye da shekara uku da suka wuce. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka tsinci gawar wani ɗan gwagwarmayar adawa a ƙasar Zimbabwe, bayan da aka sace shi gabanin zaben fidda gwani ne cike da takaddama da za a yi a ƙasar. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya ya ce an gano gawar Tafumani Masaya, wanda pasto ne kuma ɗan fafutuka na jam'iyyar Citizens Coalition for Change ko CCC a taƙaice a ranar Litinin a tazarar kilomita 30 daga wajen birnin Harare. Wasu mutane ɗauke da makamai ne suka yi awon gaba da Masaya da wani ɗan fafutuka mai suna Jeffrey Kalosi da rana tsaka a lokacin da suke yakin neman zaben wani ɗan takarar jam'iyyar CCC a babban birnin Zimbabwe kwanaki biyu kafin a tsinci gawar ɗan fafutukar. Kisan dai yana zuwa ne bayan samun rahotannin sace-sacen mutane da kame da kuma wasu abubuwan tashin hankali wanda jam'iyyar CCC ta ce na zaman wani yunkuri na tsoratar da magoya bayanta biyo bayan zaɓuka masu cike da takaddama da aka yi a watan Agustan da ya gabata.
Zahra Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji a jamhuriyar Niger, an shiga kace na ce bayan da hukumar birnin Yamai ta hana wani gangami da kungiyar FCR ta shirye yi gobe Asabar saboda abinda hukumar ta kira dalilai na tsaro. To kowane mataki kungiyar ta FCR za ta dauka, shugaban kungiyar ta FCR Sule Umaru ya yi bayani wa wakilin muryar Amurka Silamamuna Barma, inda ya fara da ƙarin bayani kan musababin shirin gudanar da gangamin.
Tun sati biyu dai mun kai takarda can fada magajin gari na nuna cewa da muna da niyyar mu hito mu nuna ɓacin ranmu bainin jama'a da kame-kame da aka yi. Shugaban ƙasar musamman an yi mishi tsaro wanda yake tsaro ne na wato rishin darzanta mutuncin shi har da baya ɗin ma yanzu aka ɗauke shi aka kai shi aka ɓoye wanda mutane al'umma ba wanda san da yake ba mu san halin da yake ciki ba ko yana da rai ko baya da rai. Shi yasa muka so mu hito a rana wato subdu mu nemi da a sako su da gauga duk waɗanda aka kama ba bisa kan inci ba, kamu da ake yi na kama karya da kuma kamu na cewa da kai kana da ra'ayin bai dace da wannan ra'ayi na soja ba. Ana kama mutane muka ce ya kamata a daina wannan, kuma muna da niyyar mu kira ga wato waɗannan soja su komo ga tafarkin demokarasiya. Wannan gangami an hana shi wai idan muka hito muka yi wannan taron gangami zai iya kawo yarwaci cikin ƙasa da tashin hankali dangance da wato wannan aƙida tamu na darzanta demokarasiya da doka a cikin ƙasa. Shi yasa muka ce za mu yi biyayya ga wannan hani da an kai, kuma muna kira ga dukkan 'yan ƙasa waɗanda suka yarda da mu suka amince suna goyon bayan wato wannan niyyar mu hito ɗin da kowa ya zauna a gidan shi a darzanta doka.
Ba ku da niyyar zuwa kotu kenan?
Ƙungiyarmu ana kiranta Foreign Policy 20 Responsible. Kenan mun san ya kamata, mun san dama, mun san hagu. Can baya mun ga cewa da akwai abokanmu 'yan ƙungiyoyin farafula waɗanda ba izini ba komi suka yi ta hitowa suna jerin gwano suna zanga-zanga na nuna goyon baya da jin daɗin su da wannan juyin mulki. Bayan haka kuma akwai waɗansu ƴan uwar hula waɗanda suka hito suka yi wato jerin gwano da taron gangami na nema a kama waɗansu ƴan ƙasa a karya su a ci mutuncinsu. Mu mun so mu hito ne da mu nemi wato a darzanta haƙƙin ƴan ƙasa a sako wasu. Namu kira shine na mutunci, namu kira shine yadda ce, amma yau gaskiya kas muna Allah yarda da wannan bambanci da anka nuna muna a ba wasu inci a hana mu wasu inci, shi yasa ma za mu kai ƙara domin mu nuna ba mu amince da wannan mataki da anka ɗauka ba.
Shugaban kungiyar FCR kenan Sula Umaru a hirarsa da Sula Mamuna Barma. To daga Niger kuma bari mu kada Najeriya, inda gwamnati ke cewa kudin shigar kasar yayi matukar karuwa tun bayan da ta janye tallafin mai, inda su kuma ƴan ƙasa ke cewa a gani a kar Ruqayyah Bashir Gareki.
Ministan kudi da kuma bunƙasa tattalin arzikin Najeriya Olawale Edun ya bayyana hakan ne lokacin bude bita akan rarraba kudaden shigar kasar a jihar Delta. Edun, wanda ya samu wakilcin babban sakataren ayyuka na musamman na ma'aikatar kudi ta tarayya Mr. Okonkwon Ekanem, Edun ya ce a cikin watanni shida na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, al'ummar kasar sun shaida wasu muhimman sauye-sauye da suka hada da batun cire tallafin man fetur, gyaran fuska ga kasafin kudi da na hada-hadar kudi da nufin gyara manufofin inganta shigar kudin kasar. Edun ya kara da cewa daidaito da sauƙaƙe gudanarwar haraji tare da cimma kasuwar canji guda ɗaya sun taimaka wajen samun kuɗin shiga. Ministan ya ƙara da cewa sanin kowa ne tallafin man fetur abu ne da ba shi da tabbas, kuma yana daga cikin abin da ke tabarbarar da tattalin arzikin ƙasar, don haka aka cire tallafin domin a inganta rayuwar al'ummar Najeriya. Edun ya ce cikin watanni hudu kaccal kuɗin shigar ƙasar ya ƙaru daga naira biliyan 650 zuwa triliyan 1. A hirarsa da muryar Amurka, Nasiru Shu'aibu marmara masani ne kuma manazarci kan lamuran da suka shafi tattalin arziki da cigaban ƙasa, ya ce wannan labari ne mai daɗin ji, kuma kamata ya yi samun ƙarin kuɗin shigar ya taimakawa ƙasar wajen rage cin bashi da take yi, kazalika talakawa su gani a ƙasa wajen inganta rayuwarsu ta yadda za su samu sauƙin rayuwa.
Kuɗin da Najeriya take alkintawa ko kuma take adinawa idan ta samu ya karu sakamakon cire shi wannan tallafi na man fetur da aka yi, kudin ya kamata ya taimaka mata wurin aiwatar da ayyukan take so ta aiwatar, ko kuma zaman ta na ƙasa a matsayin ƙasa ba tare da ta shiga harkoki da yawa na maganar cin bashi ba, da kuma neman taimako a hannun hukumomi da kuma ƙasashen duniya. Na biyu, su kuma wannan kuɗaɗe da ake samu za su taimaka wa ƙasa aiwatar da ayyuka na cigaban ƙasa da kuma gudanarwa. Shi talaka da yake a ƙasa zai mori tsarin, ko kuma kuɗin da ake samu idan a aiwatar da ayyuka zai more su in an samar masa da abubuwa na more rayuwa. Asibitoci ne, hanyoyi ne, inganta harkokin noma da makamantansu.
Shin ko yaya ƴan ƙasar suka ji da wannan sanarwa?
Sunana Idris M. Idris Damaturu. To wannan labari ne mai daɗin ji ga duk wani ɗan Najeriya, amma dai muna fata Allah ya sa ya amfani da kuɗaɗen ta hanyoyin da suka dace, musamman wajen sauƙaƙa rayuwar talaka. Domin in dai ba za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe wajen daidaita al'amuran da suka taɓarɓare a Najeriya ba, musamman harkokin cimaka da zirga-zirga, to ba sai mu ce wannan ci gaba ne irin na mai haƙar rijiya.
Sunana Mudassir Sani, birnin Kebbi. Gaskiya mu dai 'yan Najeriya wannan kuɗaɗen shiga da shi ministan kuɗi ya bayyana cewa an ƙara samu na Najeriya, magana ta gaskiya mu 'yan ƙasa muna ganin kawai babu wani sauyi da wannan kuɗaɗen shiga da su ƙara kawowa na inganta rayuwar talaka, ko kuma na ganin cewa ya samu sauƙi akan irin wannan wahalhalu da ƙunci da yake ciki sakamakon cire tallafin man fetur.
Sunana Hafizu Balarabe Gusau. Abinda muke fata a nan shine gwamnati ta yi tsare-tsare wanda zai iya taɓa rayuwar talaka, so a aiwatar, ba wai mu ji labarin ƙarin ya shiga ba, kuma a ki aiwatarwa.
‘Yan Najeriya dai na fatan gani a ƙasa domin kawar musu da shakkun gafara sa ba su ga ƙaho ba. Ruqayyah Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah, yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Itace babban hanyar samar da makamashin dafa abinci a gidajen yankin kudu da hamadar Sahara, wanda ke bada gudunmawar wajen samar da abinci da kuma abinci mai gina jiki na miliyoyin mutane. Don haka sarrafa sa yana da tasiri akan muhalli da kuma a fannin zamantakewa da tattalin arziki. Malam Kamalu mai itace yace,
wannan kuma abubuwa na ku nan musamman ne domin ni mai sai da itace ne, kuma shago nake da shi na itace. Kuma wannan abu na ku na farko dai yana da amfani da kyau, kuma yana da matsala sai da itace din, domin hamada ce ake batarwa wajen sare itatuwa. To amma mu ba mu da mafita sai wannan hanyar muka sani da shi muke ci.
A birane masu yawan gaske, wannan shine abin da ake amfani da shi kawai shekara da shekaru a matsayin makamashi. A nan za a iya danganta amfani da itacen ta hanyar ɗabi'a. Wannan ɗabi'a za ta iya zama silar ɓacewan bishiyoyi a kewayen birane.
Da shi muke sha, da shi muke kula da wa'ansu namu. To amma dai da haka fa bai da kyau. Mu kuma shine sana'armu, da shi muka dogara. Kuma hakika ita hamada sai an sare itace ne. Hamada take bullowa ta shiga gurare daban-daban.
Hanyoyin sufuri da ake amfani da su wajen jigilar itace daga wuraren girbi zuwa wajen sayar da kayayyaki sun hada da babura, kekuna, kora-kura da manyan motoci da sauransu. Malam Sule dan Haya gani yake cewa,
ni dan la saba ne, ina samu kliyan zuwa bayan gari, ina kai kliyan na kan dawo baya banza sai in samu dan itace in dawo da shi a cikin gari in sayo in sayar kan samu kudi.
Manyan wuraren girbin itace a birnin Gaundere suna da yawa da kuma nisa da birnin, kamar Malam Manwi Bini Borongo wadanda suka maye wuraren farko.
To she dai mu ce tir da abin da yake faruwa duban yanda ake nan ake ta wato yanke bishiyoyi a unguwan unguwa ne da na girma na tadda bishiyoyi fal a cikin anguwan, amma kuma kashi an waye gari to an sassare su. Haka zalika ne ma wato wannan abin da yake faruwa a unguwanmu abu ne wanda yake abin takaici. Ana nan ana ta yayyanke bishiyoyi ba tare da an ba mu wani bayani ko kuma an nemi wato ainihi a sake shuka wasu bishiyoyin a an da aka yanke na farkon ba. Wannan abin da yake faruwa a cikin birnin Munnan ba abu bane wanda zai haifar da ɗame ido.
Amfani da itace babu shakka yana haifar da lahani ga muhalli. Malam Shu'aibu mai katako ya ƙara da cewa,
eh wato al'amarin gawayin nan ta wani ɓangaren ya mayar da matanmu malalata kuma da saurin girki. To amma ta wani ɓangaren kuma yana cutar da al'umma. Ka koma shekaru 40 baya can, zamanin da ai ba wannan itacen ake yanka a hura wuta da shi ba. Akwai itace musamman a Hausance muna kiran shi jan yaro. Shi kuma wannan itacen dun riƙansa bai riƙa ya zamanto gagarumin itace wanda zai kawo matsala a wuri. To yanzu duk mutane masu yankan itacen sun dawo sun ga hanya mai sauki. Gwamnati yanzu ta daina shuka itace kamar da da take shuka. Wanda take shuka dan nan in yin riƙa ne ake yanke, don dama da ku zai yanka itace tana gaya muku ka ku yanki kanana, ku bar kananan ya riƙa, don me yasa ana gudun kada hamada ta shigo gari.
Wane ne ke da alhakin kare muhallin?
Akwai da doka na wannan, ko da gawayi ne aka same ka da shi sai an ce ina za ka, kanka ce na gida ne za su ce ma ka da yafi kaman jaka guda daya. Don me yasa? Don su san cewa mafitan itace in suka sake suka zuba ido to za a wai gari fa babu itatuwan. To yau gashi mun iso wannan babu. Yanzu ka lura mana da yanayin canjin yanayin da muka shiga ciki. Da muna cewa ma kaka ta shiga mun samu da wajen sati uku ba ruwa ba. Farab shega shi na Allah ya Allah sa. Mun samu kuma kusan sati ana zuba ruwa. Shin a kaka muke ne ko a damuna muke? Me ka wannan duk kuma itatu wannan da ake yankewa? Masu aiki daga wayi su suna murna su samu abu mai sauki na aiki da shi. Masu kuma lura da sha'anin yanayin canjin yanayi su kuma suna kunci. To mu masu sayar da katako kuma kaga da mu samu albashi. Don mu ma ci katakon da ake ta mana nan ba fa kananan itatuwan ake yankewa ba. Manyan din gwamnati da ke bada izini don har lamba ma ake sawa a jikin, amma sauran da bai da lamba ba ba da izinin yankansa ba. Ko ka dauko a ba motanka kuma aka gani aka kama ka, ko da ka ce na hurawa a gida ne ba za su yadda ba. Wannan taba rauniyan hanya ka dauko itacen. To shi yasa yanzu doka ya karanci, gawayi ya dawo, shine abu mai sauki a gojin mata na girki. Yan kasuwa na nan musamman da mutum sai kaga mutum kwana biyu ya sayi mashin ya ce ma ai wannan na shiga dauko gawayi ne a daji.
A wannan yanayi da ke nuna tsananin bukatan itace da gawayi ga al'umman da ke zaune cikin biranen, hakan zai iya zama barazana ga gandun daji mai fuskantar matsin lamban gaske. Habiba Kulaya ta kara da cewa,
ni na saba yin girki da gawayi da itace in babu kuma da matsala. Ni kam ina ton gwamnati yayi mana afuwa mu yi girki da itace da gawayi.
Menene hangin nesa ga ƙurarru Malam Bala Abdul Nasir gani yake cewa
eh wato anan dai kaman da na fada mai amfani da wato kaman wuta na gas da kuma mai amfani da itace in muka duba za ka ga wato in ka sayi kaman gas innan na kilo 12 nan jeyi muku wajen wata to amma mai sayin itace a wata in ya duba kuɗin da yake barnatarwa wajen sayin itace za ka ga yaninka mai sayin gas so biyu to anan kaga shine a bayi nake cewa yana kawo matsala tsakanin ma'aurata domin miji je ga ana yawan kashe kuɗi a sayin itace ana bata itace banza
barazanan gandun daji bata tsaya kawai ga masu amfani da itace da kuma gawayi ba har ma da masu masana'antun gandun daji masu yi ma itacen ɗiban karar mahaukaciya ga dai irin duban da malam Isa mai saje yake yi
itace dai koda yana da amfani illan shi yafi yawa domin shi hura itace a gida zaka ga duk gidan yayi baki kitchen din nan duk yayi baki cikin gida yayi baki in kun yi shanya yayi baki shi kuma ma mai hura itacen ta ba ma hana sha bare wutan murhu kaman da kake sheka kusan kotun kotun ce shan taba ne shi in ma yana illata mai girki to ga illolin da yawa kuma shi hura itace akwai wani itacen itace ma iri-iri ne ce masana itace akwai wani itacen shi ka hura ma masana cha ne itace suka ce wa tsagida yake akwai wani itace da shi toxin ne in ka hura ma wani suma yake akwai wani itace shi ba na hura bane akwai wani itacen ma shi itacen turare ne in ka hura anguwa ya bude da kamshi itacen ma shi ka san wani irin itace zaka hura
sararin dazuzzukan na haifar da matsalolin zaftarar kasa zaftarar laka aruwar ambaliyar ruwa da kuma yin barazana ga rayuwar mutum daya cikin biyar a cewar ƙorere sare dazuzzuka da lalata su na ɗaya daga cikin manyan abubuwa da ke haifar da zaizayar halittu wanda ke haifar da wargajewa da ɓacewar wuraren zama an kiyasta cewa nau'in shuka da dabbobi 27,000 na ɓacewa kowace shekara ƙorerren gani yake cewa yaƙi da sare itace zai rage yawan amfani da takarda zai haɓaka tattalin arziki ina da kyau a gano tare da yin nazari kan masu satan gandun daji tare da sahihan matakai domin taka ma batun birki Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan ga wanda cibiyar Adamawan Kamaru
to a gaida Muhammadu Rabiu kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan
Ranar murna gimbiya ta haudo kin girma dunyo guda za mu tafi mu kai ka dakin aure ranar murna gimbiya ta haudo kin girma dunyo guda za mu tafi mu kai ka dakin aure ranar murna gimbiya ta haudo kin girma dunyo guda za mu tafi mu kai ka dakin aure
Sheku yanzu kuma ga Awwal Garba da labaran wasanni
wasanni a takaice
Shugaban hukumar kwallon kafan kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kulakulu din kasar Jamhuriyar Kamaru wanda zai wakilci kasar Kamaru a wasan da ake gudanarwa na Champions League na nahiyar Afirka wannan karon dai club din Cotton Tagarwa ce ta zama zakara anda ta zanto ta farko sai kuma club din Bamutu Jebuda ita ce ta zanto ta biyu haka zalika rabin yawunde ita kuma ta zamto na uku Alhaji Awul Musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar Kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasara ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da Samuel Eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kitabi da shi a filin kwallon kafa dake Benin Douala
abin da zan gaya baka ka san Eto ya zo ne gyara mu na kwallo a Kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa bane da yake wada bidan da yake full biyu ne a Kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da division yanzu an wasa an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai yi representin Kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce bol ya yi kyau saboda yau shekara 16 muna da ekip ɗayan da yake dominan football a Kamaru shi ne cotton football de garwa su suka fito champion kuma wallahi Eto ya gyara komai premier dai ya samu kuɗi jaka miliyan 50 deuxième ya samu 25 da troisième tanon da quatrième sun samu miliyan 10 to a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan Kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwel in Kamaru wanda aka ba da Ballon d'Or ma duk yau a madadin Eto tun da muke a Kamaru ba taɓa yin wannan gasa ba
masu magana suna cewa ba a san mafito ba sai miya ya ƙare Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice
bayan yarjejeniyar tsagar ta wuta da ta fara aiki ta kwanaki hudu da aka cimmawa tsakanin Isra'ila da Hamas ta saki rukunin farko na mutanen da ta yi garkuwa da su kuma Isra'ila ta kyale manyan motocin dakon man fetur da iskar gas shiga Gaza bayan kusan makonni 7 da aka shafe ana yaƙi an tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza ga Isra'ilawa yana nufin dawowar mata da yara 50 daga cikin jimillar wasu 240 da aka yi garkuwa da su an sako rukunin farko na mutane 13 da yammacin yau Juma'a an ɗauke su zuwa kan iyakar Rafah daga nan zuwa Isra'ila ta jirgin sama A jiya Alhamis manyan jami'ai da sojojin Ukraine sun ce Rasha wacce ta kwashe makonni tana ruwan bama-bamai a gabashin birnin Afrika yanzu tana tura dakaru da yawa ta wuraren yankin mai muhimmanci a gabashin Ukraine da aka yi wa ragaraga kuma Rashar tana tafka asara sosai Alexandra mataimakin shugaban bataliyar sojojin Ukraine ta 47 ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa filaye sun cika da gawarwaki wannan wata dabara ce makamanciyar wadda Russia ta amfani da ita a birnin Bakhmut birnin da ta kwace daga baya Wata yarjejeniyar soji ta shekarar 2018 wacce aka yabawa a matsayin wani kokari mai cike da tarihi na rage zaman ɗarɗar tsakanin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu da alama ya zo ƙarshe a wannan makon bayan da ƙasashen biyu suka sanar da ɗaukar matakan ficewa daga yarjejeniyar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma injiniyan mu na yanzu Andrew ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.